Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 26 ga watan Satumba. A babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta nesanta kanta daga zargin da gwamnatin jihar Zamfara ta yi cewa ta shiga sulhu da barayin daji a jihar Zamfara, inda Zamfarar ke cewa
babu dalilin da zai sa a dinga bata kudin gwamnati ana ba wa ƴannan barayi da sunan sulhu kuma su ci gaba da aika-aikar da suke.
Kamar kowace ranar Talata da hantsi, yau ma muna tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa, inda yau shirin zai haskaka fitilarsa kan korafin ƙarancin abinci da talakawa ke fama da shi a jamhuriyar Nijar sakamakon takunkuman da ƙungiyar ECOWAS ta ƙaƙaba. Za a kuma ji sharhin jaridun Nijar, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Hukumomi a kasar China sun haramta wa shugaban kamfanin kuɗi na Nomura Holdings da ke kula da wani bankin zuba jari na kasar Japan da ke aiki a wurin barin ainihin kasar China, a cewar wasu majiyoyi biyu masu masaniya ga batun. Haramcin ya zo ne yayin da damuwa ke karuwa a tsakanin 'yan kasuwa na yammacin Turai game da dusashewar makomar tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya a daidai lokacin da ake samun raguwar ci gaba haɗe da sabbin dokoki da ke samar da tsauraran yanayin aiki. Charles Wang Zonge, shugaban wani kamfanin zuba jari na China a Nomura, ba zai iya tafiya zuwa kasar waje na kasar China, wato zuwa kasar waje daga China ba, inji majiyoyin da suka nemi kar a ambace su saboda ba su da izinin magana da kafafen yaɗa labarai. Sai dai ba iya tabbatarwa nan da nan ko yaushe ne wannan dokar ta hana fita kasar China za ta fara aiki ba. Dakarun Rasha sun dakile wasu hare-haren kasar Ukraine a jiya Litinin, inda suka kakkabo wasu makamai masu linzami wanda suka auna tashar jiragen ruwa na Crimea ta Sevastopol, kana suka lalata jirage bakwai marasa matuka a yankin Belgrade, inji jami'an Rasha. Da yake ba da rahoto na farko akan hare-haren, gwamnan da Rasha ta ajiye a Sevastopol, wato Mikhail Razvokov, ya faɗa a kafar yaɗa labarai ta Telegram cewa sashen tsaron sararin samaniyar Rasha sun kakkabo makami mai linzami ne a kusa da sansanin soja na wato sojan sama na Belbag, anda ya ɗage sanarwar kai samami ta sama a birnin Sevastopol da yammacin jiya Litinin. An kuma dawo da zirga-zirgar motoci a kan gadar da ta haɗa ainihin Rasha da yankin wato Crimea da Rasha ta mamaye. Mayakan saman Ukraine sun faɗa a jiya Litinin cewa sun kashe kwamandan da ke kula da jiragen ruwan yaƙi na Rasha da ke tekun Bahar Aswad, wato Viktor Sokolov, a wani harin makami mai linzami da Ukraine ta kai a makon da ya gabata a harkwatan jiragen ruwan yaƙin Rasha a Sevastopol. Sai dai Rasha ba ta tabbatar ko kuma musanta wannan zargin ba. A jiya Litinin, Amurka da kasar Kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaƙi da ayyukan ta'addanci a gabashin Afirka da kuma taimakawa ƙoƙarin Kenya wato ta jagoranci aikin tsaro a kasar Haiti. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Kenya Aded Duale sun sanya hannu a kan yarjejeniyar ta shekaru biyar ne a babban birnin kasar Nairobi a jiya Litinin. Austin ya ce Amurka da tana matukar godiya ga kasar Kenya da jagorancin da take bayarwa wurin magance matsalolin tsaro a yankin da ma faɗin duniya baki ɗaya. Ya kuma gode wa kasar da ta amince ta jagoranci sojojin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wurin yaƙi da ƙungiyoyin banga a kasar Haiti. Ya ce gwamnatin Biden za ta ajiye za ta yi wani aiki tare da majalisar dokokin kasar Amurka su samar da dala miliyan 100 da yayi alƙawari akan aikin tsaro a kasar Haiti a makon da ya gabata a gefen babban taron majalisar dinkin duniya.
Da gaida baba makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahoton mu wanda zai kai mu Najeriya inda ake kace na ce tsakanin gwamnatin tarayya da tsohuwar gwamnatin jihar Zamfara a gefe guda a ɗaya gefen kuma da gwamnatin jihar Zamfara ta yanzu wadda ke zargin gwamnatin tarayya da bata ƴan bindiga da kuɗi da sunan sulhu zargin da ta ƙaryata daga Abuja ga Nasir Adamu Ilkaya da cikakken rahoton.
Anan aka yake ce gwamnatin ta tarayya na magana ne kan tsamar tsohuwar gwamnatin Zamfara ta Bello Matawalle da sabuwar gwamnatin Gwamna Dauda Lawal da ke da tsari daban da juna na yaƙi da ƴan bindigar. Bayan fitowar sanarwar caccaka daga gwamnatin Zamfara da ke cewa wasu jami'an gwamnatin Najeriya sun shiga wasu yankunan jihar don tattauna da ƴan ta'adda ba tare da tuntuɓar gwamnatin jihar ba, ministan labaru Muhammad Idris ya ce sam ba ƙamshin gaskiya a zargin. Idris ya ce maimakon gwamnan Zamfara ya ba wa tarayya don matakin gaggawa na aikin ceto ɗaliban jami'ar tarayya ta Gusau da barayi suka sace sai ya zaɓi cimma muradun siyasa. Tun farko kwamishinan labaru na Zamfara Manir Haidara ya nuna takeicin gwamnatinsu na kutsawar jihar da cibiyoyin tarayya suke yi ba tare da tuntuɓar gwamnatin ba.
Mai matukar mamaki da irin wannan kutse da gwamnatin tarayya ta yi na aikowa da wasu mutane domin su shiga cikin daji su gana da waɗannan barayi domin da sunan sulhu ba tare da an sanar da ita gwamnatin jiha ba. Yanzu abin da muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari ta fito ta gaya ma al'umma dalilan da ya sa ta yi haka. Babu dalilin da zai sa a dinga ɓata kuɗin gwamnati ana ba wa waɗannan barayi da sunan sulhu kuma su ci gaba da aika-aikar da suke yi. Insha Allahu bisa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mai girma gwamna yana nan yana iya ƙoƙarin shi na ganin an magance wannan matsala ta tsaro. Abinda muke so al'umma su ci gaba da taimakawa wajen kawo bayanai waɗanda ya kamata a amfani da su wurin ganin cewa an magance wannan matsala. Al'umma su ci gaba da addu'a insha Allahu mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ikon Allah subhanahu wa ta'ala.
Matakin na gwamnatin Zamfara na ba sani ba sabo ga ƴan bindiga tamkar sauya tsari ne daga abun da tsohuwar gwamnatin Bello Matawalle ta yi da sabuwar gwamnatin ke cewa aikin babangi ba ne. Jami'in labarun tsohon gwamnan Zailani Baffa ya ce duk daɗewa sai an koma sulhu.
Farkon lokacin gwamnatin Matawalle wallahi tallahi kasuwanci baka isa ka yi shi gari zuwa da gari ba. Baka isa ka tashi ka bugi kirki daga cikin garin Guso ka ce za ka je ka ɗan sado ba. Baka isa ka ce za ka tafi Anka ba. Baka isa ka ce za ka tafi Colony ba. A cikin wannan lokacin aka ci gaba da zirga-zirga da komai. Idan sojoji da 'yan sanda sun kasa kawowa ƙarshen matsalar tsaro na shekara tara, ta yaya za a yi a tsammaci gwamnatin Matawalle za ta kawo shi a cikin 'yan kwanaki kaɗan. Amma idan har sojoji suna yaƙi, 'yan sanda suna yaƙi, duk jami'an tsaro suna yi, amma abin hauhawa yake yi. In an ce za a yi sulhu, ai duk mai hankali zai ce eh a yi wannan sulhu.
Hakika, jihar Zamfara na kan gaba jihohin Arewa maso yamma da suka ɗanɗana hare-haren ɓarayin daji, kuma gwamnoni uku zuwa yanzu ke ta bayyana Bullo da Loga wajen murƙushe miyagun, amma da sauran rena a kaba. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Ilkaya, yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani zazzabin cizon sauri nau'in aldang da gudawa ya bari da ya barki da kasar wato Sudan kenan ya kashe ɗaruruwar mutane wadda take fama da yaƙi a cewar likitoci a jiya Litinin. Suna kashe ni game da bala'in da ke yaduwan ka iya rusa tsarin kiwon lafiyan kasar mai tangal-tangal. A wata sanarwar kungiyar likitocin Sudan ta yi kashe da cewa yanayin kiwon lafiya a jihar Gadarev da ke kudu maso gabashin kasar mai iyaka da kasar Habasha na kara taɓarɓarewa cikin gaggawa, inda dubban mutane suka harbu da zazzabin. Ko da yake jihar ta Gadarev ba ta fuskanci mummunan yakin kasar ta kai tsaye tsakanin sojojin kasar da kuma rundunar sa kai ta SRSF, amma duk da haka ta fuskanci yawan tserewar mutane da gidajen su da kuma matsalolin jin kai a cikin saboda watanni biyar da aka kwashi ana gubza yaki a kasar kashi 80 cikin 100 na asibitocin Sudan sun daina aiki a cewar majalisar dinkin duniya a ƙarshe ruwan sama kamar da bakin kwaliya a babban birnin kasar Guatemala ya haddasa zaftarewar laka da safiyar jiya Litinin lamarin da ya shafe gidaje da dama zuwa cikin kogi kana ya halaka mutane shida wasu 12 kuma suka bata ciki har da kananan yara guda 10 hukumar shirya ayyukan gaggawa ta kasar Guatemala ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu ka iya haura guda 6 ciki har da wata yarinya tare da wasu mutane 12 da suka bata ma'aikatan kwana-kwana sun tsamo yariyar mai shekaru 5 karkashin buraguzai da laka da ya dabaibaita a wani wuri mai nisan kilomita 5 kasa da kogin Naranjo zaftarewar lakar ya shafe gidaje guda 6 da iyalai da suke cikin gidajen da misalin karfe 2 na dare kana da misalin karfe 5 na asubahi ne ma'aikatan gaggawa suka sanar da fara aikin neman mutane da bala'in ya rutsa da su
a gaida baba yaku makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan. Da marigayi yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba
ɗan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin ka da zalunci mai za ka faɗa a cikin ƴanci
masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
masara na zubada kuma masaran ma an ce ta yanki babu ita masara wani wuri shaka da isharau
daidai da kwano ɗaya gashin na bincika babu shi dama muna cikin takunkumi talakan Niger dan Allah dan annabi muna kiran da shugabannin nan ne su ba hanyar da za a yi a sassabta a samu sauki ga matsalolin da ake samu ka a samu abinci a sake shi
ɓangaren masara gaskiya ban taɓa ganin tsadan masara irinsa ba.
Talakawa a jamhuriyar Niger kenan suke kokawa saboda karanci da tsadar kayan abinci sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS wato CIGAO da ke ci gaba da mummunan tasiri akan rayuwar ƴan ƙasar ta yau da kullum. Kuma wannan shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai haska fitila akai a dakace mu.
Yau ga wasu lantu ke nukura don mun san ƴan ce mun nasara. Wasu ma a ciki na su sun fara hada gurin matsakani kan akara ko ohwa gama ko wasanda
madalla masare yayin da aka shiga wata na uku da sojoji suka kwace madafin iko a jamhuriyar Niger bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum a ƙarshen watan Yulin bana talakawan kasar na kokawa kan matsalolin rayuwar yau da kullum takunkumin tattalin arziki da ya hana cinikayya tsakanin ƴan kasuwar kasar ta jamhuriyar Niger da sauran kasashe makwabta na daga cikin matakan da kungiyar ECOWAS ta dauka akan mahukuntan sojojin na kasar. Yanzu haka dai wannan mataki na ci gaba da mummunan tasiri akan rayuwar al'ummar kasar ta jamhuriyar Niger wanda ya haifar da karanci da kuma tsadar kayan abinci. Jihar Maradi na daga cikin jihohin kasar da ke makwabtaka da Nigeria kuma al'ummar jihar na kokawa dangane da mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki. Wakilin sashen Hausa a jihar ta Maradi Mansur Sani ya hada mana rahoto akan wannan batu.
Bayan tashin goren zabi da abubuwa suka yi a kowane bangare, tsadar kayan abinci na ɗaya daga cikin abin da ya fadagawa ƴan kasar Niger hankali, musamman matsara da shinkafa da talakawa suka fi ta'ammali da ita saboda aukin ta. Jihar Maradi masara da ake nomawa ba ta wadatuwa, hakan yasa ake shigowa da ita daga kasashe makwabta Nigeria da Benin. Daga lokacin da kasar Niger ta tsantsakanta a cikin takunkumin ECOWAS ko CIGAO da aka sanya mata, ya sa aka samu karamcin masara a jihar ta Maradi. Ga tsokacin wasu masu iyallai.
Aminu Usman sunana, wanda aka hissani da Gambo, ina neman ciniki. Masara na zubada kuma masaran ma an ce ta yanki babu ita, mu masara ta higyara dangance da komi, don haka nan ne muka hissan masara. Saboda tuwon masara dai gaskiya ya yi abiki da tuwon haci da wani na dawa ya yi su abiki duka, don haka muka hissan masara.
Masara da ta yi tsada ni zai sabu koma ga shinkafa.
Shinkafa gaskiya ba ta gyara mu, yadda masara ke gyara mu shinkafa ba ta gyara mu, saboda ko kilo biyu ka dafa ba ta maka yadda masara ke maka, haka muka hissan masara. Akwai matsala ta abinci, tsadar rayuwa ko masara wani wuri shekka da 20 mai sauki ke sa shekka da 10 kun gani ai akwai matsala ko a taimaka mun, muna nima ga Allah muna nima ga gwamnati a tallafa mun.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina godiya ga muryar Amurka, sunana Isu Garba wanda ake cewa Balarabe. Nan muke sayan abinci kuma ni innan magidanci ne, ina da iyali da dama, muna da yara waɗanda muke zuwa kala muna dauko buhuwa na masara mu kawo mu je mu aje. Yau an waye gari masaran nan ta kare, sai mun zo nan ne mun zo mu auna tiyoyi. To yanzu an waye gari na zo wannan tiyoyin ma da muke abin nan, an ce su ma ta kare karkar ba ita.
Ya kai da aka ce
ba, wallahi na samu bacin rai kwarai matuka. Maka ita kanta ta yi karin kuɗi, kuma mu yanzu ni mai iyali ina daukar tiya 1 da rabi har zuwa tiya 2. To an waye gari in nace za a wannan abin a tita yanzu kuma da sahe za a mayar umami, to babu wannan abin. Dama muna cikin takunkumi talakan Niger, aka zo aka kara wannan ne kenan, abu ya kai kamari ya kai kangi. Dan Allah dan annabi muna kiran da shugabannin nan ne su bi hanyar da za a yi a sassafta a samu sauki ga matsalolin da ake samu. Matsaloli sun yi wa ga talaka, matsaloli sun yi wa ga talaka, a samu abinci a sake shi. Ni dai zan nazo ban ji dadi ba, daidai da kwano ɗaya gashin na bincika babu shi. Kuma inda muke mu je mu sai abin ko ina an ce karkar ta kare, Allah ya kawo mu sauki wannan abin. Amma kuma ita ma hukuma saboda Allah ta agaza da abin gada ake yi, su shugabannin mu ne ba mu dole suka yi su. In aka taba kasar mu mu ne muke ji cikin ranmu, wanda ke da shi in aka kara shekara biyu hakan ga ko ya sai dai samu ragowar kasuwancin shi. Amma da so Allah bai sa ana yi ba, talaka ne kullun sai ya tuya samu tiya irin za abin. Wani ma sa'in baka da kudin da zaka yi tsawaka sai wannan tiya guda.
Shin komi masu wannan sana'a ta shigo da masara da kasuwar ta za su ce? Alhaji Lawali Lezu shine shugaban ƴan kasuwar masara a kadiran Maradi ya yi bayani.
Sun warko Nigeria tana da matsalar rashin tsaro na manoma, kuma da mamayewancin musabi Allah masara da muke ci ta Nigeria ce. to kuma an samu matsalar rashin manoma tana cikin matsalolin rashin tsaro da ke na abincin da suke yi bai kai adadin wanda suke yi mutum yankin mai tana dan shugun ko sai ta Nigeria ta yi waya sai mu shiga can bangaren Burkina muke sauta da hali kuma sai ga kudita to kuma an ci arhita to ga karancin ta kuma ga kudita ta to kuma mutane nan ba su talalin ta ba domin Allah tunda ai kudita ta zo mutane ne fargatai amma duk bangaren masara gaskiya ni dai na shi ma ina dan kasuwar nan amma ban taba ganin tsadan masara irin ta ba
duk da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansun ta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka
masu iya magana ke cewa a nema a samu ma arziki ne ko me ya kamata gwamnatin soja ta yi don sharewa ƴan ƙasar Niger kuka kan lamarin tsadar abinci da ma rashin shi Loli Bubi ɗan ƙungiyar farar hula mai fafutukar yaƙi da tsadar rayuwa ya yi bayani
yau muna cikin wani hali wanda yana da nasaba da wannan ruhewa da waɗansu garuruwa ko waɗansu ƙasashe cikin waɗanda suke cikin ECOWAS waɗanda sun karu ma Niger ko ta sanyo abinci musamman ma masara da take shigo mana ta hanyar Kwatano Benin da kuma hanyar Nigeria nan tana shigo mu to yau ana cikin wani hali kamar wanda nake wade shi ko da wani lokaci an yi hali na coronavirus wanda ya sa yin wannan abubuwa ya rage tasiri ba a noma su wanda ake wanda suke wadatuwa su zo an kai to wannan hali ana cikin yau yaki tsakanin Russia da Ukraine sannan ga wangajiyi na mulki na Niger wanda ya ka an kore mana nan kohi tunda ba mu da wani wuri inda muke da abin ga da teku kai tsaye to abinda za ni cewa hukumomi na Niger na yanzu cikin kokowa ga wanda suke tabi dan ma Niger incin ta za ya yi kyau a doki mataki na gaugawa abin da gare mu na sarrafawa ya shahi zinariya ne ya shahi fetur ne ya shahi iranium inga akwai kasashe wanda an ka sani na duniya wanda suna yin masara da yawa in ka doki kasar Brazil in ka doki waɗansu kasashe da yawa za a iya doka wannan abin na ma'adani da gare mu a tura kungiya ko in ce wakilai na shugabanni su tai can a yi wani abu da ake cewa masanya tattalin arziki ko in ce man fetur da abinci a yi kai tsaye ba sai an jira an biyo ta hanyar kuɗi ba an yi canji an yi ne an yi ne to a sai kai tsaye ƙasashe waɗanda suke an san su suna da hulɗa da kyau da mutane kamar ƙasar China ba mu da matsala da hulɗa da su kuma muna da waga matata ko mai hiddo man fetur tare da su mun ka haɗa gwiwa mun kai shi to ana iya a dibi wani bangare na wannan abu wanda aka yi a aika musu su kuma su aiko muna abinci a sai ƙasashe inda muke da hulɗa da su waɗanda suna noma wannan masara da kake magana da shinkawa da duk sauransu a ba su hajar mu su kuma su baka mu wannan abu mu zo a ba talaka su samu su
sai dai a yayin haɗa wannan rahoto mun samu labarin cewa gwamnatin sojan na da ƙudurin saidawa al'umma abinci cikin farashi mai sauki kafin cimakar damanar bana ta kai da rage raɗaɗin rashi da tsadar shi
to Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a barka mutum ne ƴan dacci hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da fari da baki ne ji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara
to a gaishe ka yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Niger
za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayir Info wacce ta rawaito cewa Jamhuriyar Benin ta buɗe wata kafa da nufin ba da damar shigar da kayan agaji zuwa Jamhuriyar Niger kamar yadda majalisar dinkin duniya ta nuna bukatar samun izinin shigar da irin waɗannan kayayyaki sai dai kuma hukumomin kasar ta Benin sun bayyana damuwa kan shingayen da suka ce hukumomin Niger sun kakkafa akan iyakar kasashen biyu a wani bangare na matakan tsaron da mahukunta suka dauka da nufin dakile tasirin hare-haren da aka yi hasashen za a fuskanta daga kungiyar sai da yawo da ke adawa da juyin mulki 26 ga watan Yuli. Jaridar Le Horizon na cewa jam'iyyar Independent Tarayya ta shiga halin tagayyara sakamakon raguwar kan da ta taso a tsakanin gaggan shugabanninta. Kwada yake kowanne daga cikin bangarorin da ke wannan takaddama yayi na'am da maganar mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan kujerarsa, akwai alamar baraka a game da hanyoyin da za a amfani da su wajen tabbatar da wannan kuduri. Jaridar ta ce a yayin da sakataren jam'iyyar ya ba da sanarwar yin watsi da matakin kai farmaki, mataimakin shugaban jam'iyyar kuwa a tasa sanarwar ya ruwaito abin da ke kama da karin maganar nan da ke cewa ruwan kashe gobara baya bukatar tsafta. Jaridar Le Monde aujourd'hui ta ce juyin mulkin 26 ga watan Yuli ya bankado yadda wasu manyan 'yan siyasar Nijar da iyalansu ke ci da gumin talaka. Misalin yadda aka gano sunayen 'ya'yan shugaban shudaddiyar majalisar dokokin kasa Sani Umaru a sahun waɗanda ke ci a akushin gwamnati, lamarin da ya haifar da babbar muhawara a kafafen sada zumunta. Jaridar Le Renouveau ta bayyana cewa al'ummar Nijar ta kagu ta ga an fara haska fitila kan yadda aka gudanar da harkokin man fetur ɗin kasar a tsawon shekarun da suka gabata. Bayan bayyanar wasu takardun da ke fallasa yadda aka yi ta fitar da makudan kudade na ba gaira daga asusun kamfanin dillancin mai Sonidep da ke bankin Sony Bank, jaridar ta ce jin labarin irin wannan cuwacuwar ne ya sa a baya 'yan adawa a majalisar dokokin kasa suka buƙaci a kafa kwamitin bincike domin tantance irin wainar da aka toya daga shekarar 2011 zuwa 2020. Amma masu rinjaye a majalisar a wancan lokaci suka yi kememe. Kwada yake watanni kaɗan bayan ɗarewar sa karagar mulki, shugaba Muhammad Bazoum ya toshe wannan kafa ta wawurar kuɗaɗen man fetur, 'yan ƙasa sun zuba ido suna jiran ganin an soma binciken wannan fanni. Sule Mumuni Barma, Niyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Da Ibrahim a takaice, hukumomi a kasar China sun haramta wa shugaban kamfanin kuɗi na Nomura Holdings da ke kula da wani bankin zuba jari na wato kasar Japan da ke aiki a wurin barin ainihin kasar China, a cewar wasu majiyoyi guda biyu masu masaniya ga batun. Haramcin ya zo ne a daidai lokacin da damuwa ke karuwa tsakanin 'yan kasuwa na yammacin Turai game da wato dusashewar makomar tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya, a daidai lokacin kuma da ake samun raguwar ci gaba haɗe da sabbin dokoki da ke samar da tsauraran matakai na yin aiki. Dakarun Rasha sun dakile wasu hare-hare guda wato hare-hare da ƙasar Ukraine ta kai a jiya Litinin, inda suka kakkabo wani makami mai linzami da ya auna tashar jirgin ruwa na Crimea na Sevastopol, kana suka lalata jirage guda bakwai marasa matuƙa a yankin Belgorod, inji jami'an Rasha. A jiya Litinin kuma Amurka da kasar Kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaki da ayyukan ta'addanci a gabashin Afirka da kuma taimakawa kokarin Kenya ta jagoranci aikin tsaro a kasar Haiti. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Kenya Aden Duale sun sanya hannu akan yarjejeniyar ta shekaru biyar ne a babban birnin kasar Kenya wato Nairobi kenan a jiya Litinin. Wani zazzabin cizon sauro nau'in Aldang da gudawa da ya barke ya kashe ɗaruruwan mutane a ƙasar Sudan da ke fama da yaƙi, a cewar likitoci a jiya Litinin, suna kashedi game da bala'in da ke yaduwa wato ka iya rusa tsarin kiwon lafiyar ƙasar mai tangal-tangal.
To masu sauraro, na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Ƙeri wanda ya taya ni gabatarwa, sai producer mu Salamon Abu da ma injiniya mu na yanzu Jona, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.